لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna sauraron mu ne kai tsaye daga Aljami'us Salafi, masallacin Juma'a na farko na ainihin garin Muciya dake sabon garin Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. Yanzu da kuke sauraron mu ta yi daidai da ranar Laraba, la'asariya ta ranar asabar wadda ta yi daidai da 14 ga watan Ramadan, ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 13 ga watan Septemba shekara ta 2008. Daga cikin jeren jiyar karatuttukan da za ku rinka saurare kuma kuna kallo ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, wannan ainihin shi ne kasar na farko insha Allahu ta'ala. Idan jama'a ba su manta ba, mun ainihin wato gabatar musu da bayanai dangane da tsarin karatuttukanmu daga bana. Muka ce ga tsare-tsaren kamar haka. Tsarin farko, a wannan masallaci namu Aljami'us Salafi za mu rinka gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma, amma ta wani salo da malaman ainihin ilimin tafsiri suka ambace shi da at-tafsirul mawdu'i, wato a ɗauki wani abu na Alkur'ani a ce shi za a yi tafsiri a kan shi. Misali, sai ka ɗauki kalmar Rabbu ka ce za ka yi tafsirin duk inda kalmar Rabbu ta zo, ka bi Alkur'ani gaba ɗayan inda kalmar Rabbu ta zo sai ka zo ta, sai ka tattara kowace kalma sai ka ɗauki ta ba ta ma'anar da ta zo da shi da kuma alaƙar da shi a wannan wuri. Don haka wani wuri Rabbu ta zo da nufin Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki, Rabbu ta zo da nufin mai gida, wani wuri Rabbu ta zo da ma'anar kaza, sai kai taba ne akan haka, sai a ce yana fassara kalmar Rabbu ne da ta zo a cikin Alkur'ani, sai a kira irin wannan salon tafsirin at-tafsirul mawdu'i, wato wani abu ne ka cire kadai za ka yi tafsiri a kan shi. Ko ka ce kana son ka yi tafsirin kalmar kafir, duk inda kalmar kafiru ta zo a cikin Alkur'ani za ka ɗauko ta za ka yi fassararta, sai ka bi ka tattaro su sai ka fassara kowace kalmar da alaƙar da ta zo sai ka yi bayani a kai. Sai kaga a wani wuri kalmar kafir ta zo da ma'anar kafiri wanda ya ƙirƙashe ya kafircewa Allah, ya ƙidin Allah. A wani wuri sai ga kalmar kafir ta zo da ma'anar manomi wanda yake noma, yake huɗa, yake shuka, yake binnewa, yake kaza, yake kaza. Ko ka ɗauko kalmar al-ilahu, sai ka ce kalmar ilahu kake so za ka yi tafsirinta, sai kaga wani wurin ta zo da ma'anar al-ilahu da ma'anar Allah, wani wurin ta zo al-ilahu da ma'anar gunki da makamantan haka. Ko kuma ka ɗauko cewa za ka yi tarihin annabi Musa a cikin Alkur'ani, sai ka bi duk inda tarihin annabi Musa zuwa a cikin Alkur'ani, sai ka bi ka tattaro shi. Menene mawdu'in ka? Shi ne tarihin annabi Musa, shi yasa ake cewa at-tafsirul mawdu'i. Sai ka ce za ka yi tarihin annabi Yusuf, sai ka bi duk inda tarihin annabi Yusuf ya zo a cikin Alkur'ani, to irin wannan tafsirin sanannen abu ne a wurin malaman tafsiri tun zamanin sahabbai, suna bi ainihin suna yin shi har zuwa wannan zamani, malamai ba su gushe ba suna yin shi. Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Ansari a cikin littafin shi mai suna Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an da Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi a cikin littafin shi mai suna Ahkam Al-Qur'an da Al-Imam Abu Bakar Al-Jassas a cikin littafin shi mai suna Ahkam Al-Qur'an da Al-Imam Muhammad Ibn Ali Sabuni a cikin littafin shi mai suna Rawa'i'ul Bayan fi bayani ayatul Qur'an da Al-Imam Sayyus
da makamantansu suna nan da yawa har su al-Imam Shafi'i duk sun rubuta tafai sun sa ahkamul Qur'an su kuma waɗannan suna son su karantar da kai ne fiqhu na al-Qur'ani dan haka duk wata aya su ba za su dube ta da kowane ido ba sai da idon da malaman fiqhu suke kallon ayoyi dan haka sanda zai karanto alhamdulillahi rabbil alamin ba zai dube ta bane ta nahiyar tauhidi ba zai dube ta bane ta nahiyar komai zai dube ta ne ta nahiyar fiqhu ko tana da alaka da wani hukunci na fiqhu sai tsaya yayi magana akai in ba ta da alaka akai sai tsallake dan haka waɗannan malamai su sai zama fuqaha ne amma game da alqur'ani to amma in suka zo sharhin aya kaza da take magana akan fiqhu za su yi kokarin gayyato ayoyin da ke da alaka da ita da hadisan da ke da alaka da ita da fassarorin malaman farko da ke da alaka da ita sai su bi su fassara dan haka littafi mafi girma akan haka shine dai littafin al-Imam al-Qurtubi dan haka Qurtubi ba tafsiri ne na al-Qur'ani gaba ɗayan shi ba ayoyin da suke maganar fiqhu kadai su yake bi yake tafsirin su ina fatar mun gane to a bisa wannan tsarin sai mu ga cewa bari mu doki tsuntsu biyu da dutse daya muna da manyan masallatai guda biyu a garin nan daya bangaren sabon garin local government shine wannan al-Jami'u Salafi muna kuma da daya masallacin masallacin markazu salafiya sai muka ce to waɗannan nau'uka na tafsiri za mu ayi kokarin tabbaka su a waɗannan masallatai a wannan masallaci shine muka dauki tafsiri al-mawdu'i amma abinda za mu yi shine ayoyin da suke maganar tauhidi a cikin al-Qur'ani su ne za mu bibiye su mu fassara su tun daga farkon al-Qur'ani har zuwa ƙarshe in Allah ya so kasantuwar tauhidi shine abu mafi daraja tauhidi shine haja mafi kima a wurin ainihin malaman tauhidi a wurin annabawa a wurin Allah madaukakin sarki dan haka sai muka gabatar da ainihin wato tauhidi ma'ana kenan idan muka sauke wannan ainihin mawdu'i da muke so za mu iya dauko wani mawdu'in kuma ko mawdu'in fiqhu ko wani mawdu'i game da tarihi ko mawdu'i game da wani abu sai mu ce za mu bi duk wannan ayoyi da suka zo cikin Qur'ani mu fassara su a karkashin wannan sai muka samu wani babban malami daga cikin raguwar ɗan mazanjiya wanda bai jima da rasuwa ba Allah madaukakin sarki gafarta mishi Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali ya ainihin zauna ya faƙulo waɗannan ayoyi a haƙiƙa ne kamar yadda za ku zo ku ji ya samu yaban da an tabbatar da cewa babu shakka a karan farko aka samu tafsiri irin wannan wanda yake tafsiri ne na ayoyin tauhidi zalla makon da ya wuce rana ita yau muna zaune da malamin da ya tahqiqin wannan ainihin littafi shine malam mashhur a Makka yake cewa haƙiƙanin al'amari daga rasuwar Ibn Taymiyyah zuwa yau ba a samu wani wanda ya zauna ya yi rubutu game da tauhidi ya tantance matsaloli karara yana fito da su warewake irin yadda ainihin Taqiyuddin al-Hilali ya cikin wannan littafi ba to Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma Allah ya mishi sakamako da aljannar firdausi to waɗannan kaɗan daga cikin dunkulallun dalilai da suka sa kenan muka ga cewa mu saka wannan littafi mu karanta shi kuma za mu yi mishi karatu ne irin karatun tsintar kwarkwata ma'ana za mu bi shi ne ɗaya bayan ɗaya ba za mu yi gaggawa ba insha Allahu ta'ala don haka daga yau har zuwa tsawon rayuwar in dai ba wani uzuri ya tayar mana ba to daga ɗaya ga azumi zuwa ga 25 ga kowane watan azumi daga ƙarshe 4 na la'asar zuwa ƙarshe 5 da rabi na la'asar insha Allahu ta'ala za mu ringa karanta wannan littafi har sai mun sauke shi in Allah ya so kuma in an sauke shi ma za a ci gaba da wannan irin nau'in tafsiri a wannan masallaci at-tafsirul mawdu'i insha Allah na biyu sai masallacin markazu salafiya da ke number 46 majerot tudun wada zariya jihar kaduna Nigeria a bangaren zariya local government shi kuma wannan mun sanya tafsiri ne da muka kiraye shi da tafsirul qur'an al-azim ko tafsirul qur'an al-karim fasara al-qur'ani mai girma shi kuma wannan fasara ce za a yi wa al-qur'ani baki ɗayan shi ma'ana za a yi wa qur'ani tsintar kwarkwata tun daga abin da ya shafi tauhidi da aqida da fiqhu da tarihi da lugha da duk abin da ya shafi alqur'ani anan babu wani harafi kwaya dai da za a tsallake shi kan wannan tafsiri ne na alqur'ani gaba ɗayan shi shine zamu biyo insha Allah sai dai kuma ni ne zan yi tafsirin dan haka ba tafsirin wani malami ne zan rike ba a ƙarƙashin wannan tafsirin da zan yi na riga na tsaro takaddu waɗanda zan rinka ainihin karantawa jama'a a wurin wannan tafsiri kamar yadda zan rike kofi haka su ma kowa zai rike kofi yadda insha Allah ta'ala duk ayar da na taso ta gaba to sai na gama tsince ta game da duk abin da Allah maraukakin sarki ya sanar da ni akan ta da ikon Allah to wannan shine ainihin tsarin da muka dauka insha Allah ta'ala to sai kuma mata su ko mata mun ware musu a wannan masallaci da muke karatu a yanzu daga karfe 10 na safe zuwa 12 na ainihin rana tun daga 1 ga Ramadan har zuwa 25 ga kowane Ramadan insha Allah ta'ala su kuma za a fara musu a wannan litinin za mu faɗi dalilin jinkiri din insha Allah ta'ala da yasa ba a fara 1 ga Ramadan ba dan haka ranar litinin mai zuwa karfe 10 na safe za a fara wa mata wannan karatu kamar yadda ka ji an sa wannan a loudspeaker haka za a sanya na matan a loudspeaker matan da suke da goyo ko waɗanda suka zo da yara to za su shiga cikin gidaje matan da suka zo kuma ba su da goyo shine za su zauna a masallatai waɗanda kuma ba su samu wuri ba za a yi musu mazauni insha Allah a waɗancan farandoji guda biyu insha Allah ta'ala su zauna shawara dai da muke ba su yaron da bai zama dole ba a tawo da shi to kada a tawo da shi domin ba gidan biki bane ba gidan suna bane Allah ya taimaka su kuma abin da zamu karantar da su zamu karantar da su littafin al-aqidatul wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba dan komai ba saboda matan ahlus sunna su yi tarayya da mu mazajen su a bisa irin aqidar da muka kudurce muka ainihin yadda da ita dan haka su ma in suna buƙatar tafsiri sai su rinka halarta ire-iren waɗannan wurare da muke tafsiri suna shiga cikin gidaje suna saurare ko kuma su ainihin wato rinka neman kasusuwan suna saurare insha Allah ta'ala kamar yadda an kyalama za su ma su halarci wuraren da ake wa mata karatu sai dai ba za su shiga cikin masallatan ba kuma ba za su zauna a cikin varanda ba sai dai su samu can gefe su samu wurare can nesa su mammakale ba dan komai ba saboda ba zai yiwu a hada maza da mata a majalisi ainihin guda ba insha Allah ta'ala to wannan ainihin takaitaccen bayani kenan dangane da abin da ya shafi tsare-tsaren karatun kadai na so in yi tuya manta da albasa shine lokacin karatun tudun wada shine daga 1 ga Ramadan shi ma zuwa 25 ga Ramadan insha Allah ta'ala daga karshe 9 na dare zuwa 10 da rabi na dare insha Allah mun yi waɗannan alƙawura muka ce za mu cika su in Allah ya so sai abubuwa guda biyu masu matuƙar muhimmanci suka taso mana abu na farko shine masallacin markazin salafiya ba ma yanzu ake ginin shi kasantuwar an zuba dakin ɗin shi ba a warware wannan dakin ba sai 10 ga azumi wannan sai ba da damar kenan wato wannan sai ya hana damar a ci gaba da ko a fara wannan tafsiri dan haka jama'a kun ji dalilin da yasa ba a fara ainihin wancan tafsiri a masallacin markazin salafiya ba amma za a fara in Allah madaukakin sarki ya so a yau za a fara karatun Bukhari dan dama karatun Bukhari da Muslim shike daukar Asabar da Lahadi daga Litinin zuwa Juma'a kuma yake daukar karatun littafin ainihin karatun tafsiri insha Allah dan haka jama'a kun ji bayanan insha Allah to dalili na biyu na hana faruwar karatun kamar yadda muka alƙauranta shine tafiya ta zuwa ga kasar Makka da Madina ba dan komai ba domin shi wannan littafin Sabilur Rashad fi hadi khairul ibad wanda Sheikh Abu Ubaida mashhur dan Hassan Ali Salman yayi tahqiqi a cikin mujalladi 4 wannan kofi dake hannuna shi ya dauka ya bani shi Allah ya saka mishi da alkhairi yau shekara ɗaya kenan dindi a can ainihin jidda muka haɗu da shi a wani taro da muka yi akan abin da ya shafi ita madaba'ar ad-darul asariya din wato madaba'ar ɗan naga hadisi to bayan da muka yi wannan taron sai muka yi tsari akan za a buga mana littafan da ake bugawa a wannan madaba'a a kawo mana sunan kasar mu siye su insha Allah ta'ala to hakan bata faru ba a bara sai a bana shine muka samu kuɗi muka je muka haɗu da shi muka bayar akan za a buga mana littafai in Allah so. Muna fatan daga nan wata uku, wata hudu zuwa wata biyar littafan nan za su iso kasar insha Allah ta'ala. Daga ciki akwai shi wannan ainihin littafin mai suna Sabilur Rashad fi Hadi Khairil Ibad na Al-Sheikh Muhammad Taqiyuddin Ibn Abdul Qadir Al-Hilali. Ibn Abdul Qadir Al-Hilali wannan ainihin tafsirin yana ɗaya daga cikin littattafan da za ainihin wato fara karantawa in wato za a fara buga mana insha Allah ta'ala. Amma dai littafin kama yuqal qad nazala al-maktabat fi Saudiya wa fi ghayriha, da waɗanda za su je aikin haji ko umara za su iya siyo littafin, domin littafin yana nan a cikin ainihin bookshops musamman a maktabatu Shankiti wadda ke Sharia ba Khashab a Jidda. Riyal 120 suke siyar da shi, wato ya kusa naira 5,000 kenan. Amma mun samu gata in Allah so, muna fatar littafin ya iso mana ba zai kai haka ba insha Allah ta'ala. Dan haka jama'a kun ji ga tsarin yadda ainihin wato karatu zai kasance. Za mu karanta shimfidar littafin wadda malam mashhur yayi, amma ita shimfidar ita ce za mu yi mata dauki daidai, domin dama ba ta daga cikin littafin. Za mu dubi abubuwan da suke muhimmai za mu bi mu karanta, amma muqaddimar shi mai littafin za mu bi mu karance ta gaba daya. Dan haka za mu yi karatu dangane da abin da ya shafi shi littafin, domin wannan littafin a karan farko kenan ya shigo Najeriya, kuma karan farko kenan ake fara karanta shi a cikin ainihin jama'a. To akwai buƙatar jama'a su san littafin. Sannan naji mai littafin, mai littafin ma ba wani sananne ne can nesa ba, sai dai na iya tuna akan wannan kujerar yau wajen shekara 10 na ta uba da tarihin shi, amma a fakaice. Asalin shi mutumin ƙasar Maghrib ne, mai bin aƙida da ɗariƙar Tijjaniya, kuma aƙida da ɗariƙar Tijjaniya Bahat, domin ya kai matsayin da ya kai ƙudubi, ma'ana ya kai matsayin da ya daina yin sallah, ya kai matsayin rabbaniya ko rububiya, wanda shi ma matsayin shi ɗaya da Ubangiji na Tijjaniya ɗin. Shi ne mutumin da na taɓa ba ku labarin cewa a lokacin da suke ƙasar su ta Maghrib suke bin ɗariƙa, malaman su suna tsoratar da su game da karanta littafin Fathul Majid ko Kitabut Tauhid. A lokacin da ya yi hijira daga ƙasar Maghrib ya koma ƙasar Makka a daidai lokacin mulkin ubansu Fahad Abdulaziz, a wannan lokacin sai ya fahimci kyakkyawar aƙida ta sunna. Da ya fahimci wannan kyakkyawar aƙida ta sunna, da ya tashi tahowa gida sai ya samu littafin Fathul Majid, sai ya cire bangon shi, ya cire sunan, ya cire sunan mai littafin, sai samu ya nade shi a jarida, sai kawo wancan malamin nasu da ke tsoratar da su game da karatun littafin Fathul Majid. Ya ce mishi algafata malam, lallai mun je mun zauna ƙasar Makka, kuma mun ji abubuwa, kuma mun ga abubuwa. Shine a matsayinka na babban malaminmu, na zo maka da wani littafi da na ga suna damuwa da karatun shi a can Makka, ka karanta ka duba kai mana bayani akan shi. Malamin ya karbi littafin Fathul Majid ya karance shi baki ɗaya tare da matanin shi na Kitabut Tauhid. Da ya karanta sai shi Malam Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali ya zo ya same shi ya ce algafata malam, ya ka samu littafin? Sai ya ce mishi ra'a, littafi ne mai kyau. Ya ce ba ni tunanin a musulunci an taɓa rubuta littafin tauhidi kamar wannan littafin, wanda yake kira zuwa ga tsantsar tauhidin da annabawa suka zo da shi. Algafata malam, wannan littafi bai da wani aibi? Ya ce ai bai da wani aibi, ko misal zarati. Sai ya ce to akramaka Allah, wannan shi ne littafin Fathul Majid, wanda tsawon shekaru tun da muka girma hannunka kake tsoratar da mu game da shi. Sai malamin ya faɗi yana kuka, yana sujuda, yana istighfar, yana roƙon gafara zuwa ga Allah. Ma'ana su ɗan ɗariƙa saboda ɗan takifanci, ba su karanta abu ba, ma ba su san shi ba, amma sai su ce a ji tsoron shi, a guje shi. To kun ga wannan sharri ne, ma'ana ba su ma san littafin ba. To wannan malamin shi ne wannan da zai baku labarin shi, amma a lokacin ban gaya muku sunan shi ba, sai na ce wani malami shi ne Muhammad Taqiyuddin Ibn Abdul Qadir Al-Hilali. Wannan malami ya rubuta littafai da yawa kamar yadda za ka zo ka ji, kuma malami ne gogaggen malami, fannoni fanni masani, dan arabiya ne shi, dan boko ne shi, malamin masallaci ne, limamin juma'a ne, malamin jami'o'i ne na larabawa da kasar turawa iri-iri. Za dai ka ji hakikanin al'amari wannan malamin yana ɗaya daga cikin kasaitattun malamai na wannan ainihin karni. Ya rasu a 1987 kamar yadda baka zo ka ji, kamar shekarar shi 21 sai da ya kwashe wajen shekara 94 zuwa da 6 a duniyar nan. Malam Muhammad Taqiyuddin Ibn Abdul Qadir Al-Hilali, Allah ya gafarta mishi. To kun dai ji takaitaccen bayani, sauran abin da ya shafi tarihi na wannan malamin kuma za mu zo mu yi shi a takaice, amma ga duk wanda yake da waɗannan kofi a hannu zai je karanta, zai sha tarihi da kanshi in Allah so. Wani abin mamaki, ƴaƴan shi maza da mata duk malamai ne, ba da jima wannan ba mashhuri ya buga wa uwar suwara, wato matar shi malamin, tana can gida magharibi, ya magana da ita tace ai akwai ƴaƴan shi ma ƴan mata yanzu waɗanda suke tattalin shirye cikakken tarihin uba. Don malamin ya sha tarihi, yana da ɗalibai masu ɗimbin yawa a duniyar nan. To wannan tsarin kenan dangane da yadda za mu gudanar da karatu insha Allah. Sai tambayoyi, tambayoyi a rubuce muke so a rinka rubuto su insha Allah. Bayan an tashi karatu, kowa zai tafi gida, masu shan ruwa a masallaci su tsaya, masu shan ruwa a gida kowa ya tafi gida. Ni na wabi zan rinka tafiya gida, don haka da zaran an tashi karatu kada wanda ya tare ni da matsala ko mai muhimmancinta, kada wanda ya buga mun waya, kada wanda ya zo gidana da kowace irin manufa. Kai ko mutuwa akai ka ku gaya mun a cikin Ramadan din nan har sai Ramadan ya wuce. A cikin Ramadan din nan kawai aikin da na dauka shine zan karantar da mata da safe, zo in muku karatu anan da la'asar, sannan in yi karatu da daddare. To waɗannan ayyukan sun isa aiki, domin ba ayyuka ne waɗanda kawai za ka wuni bacci ko ka kwana bacci ka zo kuma kai ta surutu ba. To sai ya zama daga tafsiri ya zama tamsiri, daga hadisi sai zama ya zama hadisi, to sai zama madadin shiryarwa, to ɓatarwa kenan. To muna roƙon Allah ya tsare mu daga mu zama jagorori dangane da ɓatar da mutane. Don haka ƴan waɗannan lokutan da zai zama bana karantarwa su ne lokutan da za su zama ko ina hutawa ko kuma ina nazarin haɗa darussan da zan zo in gabatar insha Allahu ta'ala. Don haka kada wanda ya zo gidana har Ramadan ɗin nan ya ƙare komai matsala, kada wanda ya buga mini waya komai muhimmancinta, sannan kada wanda ya zo ya tare ni a hanya ko a ofis komai muhimmancin matsalar shi insha Allahu ta'ala. Sannan muna sanar da jama'a masu zuwa wuraren karatutukanmu da waɗanda ba sa zuwa cewa mu su Albani, mu Salafiya, mu ba sarakuna ba ne na gargajiya, mu ba 'yan siyasa ba ne azzalumai, mu ba alhazan birni ba ne, mu kuma ba malaman bid'a ba ne. Don haka ba a kwasar jiki kawai a zuwa ce an zo gaishe mu, ka fito kawai ƙofar gidanka sai ka samu mutane sun zo sun taru an zo gaishe mu. Jama'a ba a zuwa gaishe mu, mu dai lafiyar mu kalau, mu kuma ba mutuwa aka yi mana ba. To irin wannan gaisuwar sarakunan gargajiya da dagatai da hakimai su ake zuwa wa, da 'yan siyasa da suka saci kuɗinku don su san muku daga cikin zalincin, ko ma ku zama ƙananan azzalumai su zama manya, kun ci haram su ma sun ci. Sannan sai alhazan birni, waɗanda za su take tumbinsu da buɗe baki su kwanta a taro, a nemi su ƙarya in an tashi su kawo naira 50-50 su baku. To mu ba a yi mana haka, wanda da ya zo gidanmu ko kanmu ba zai samu ba, ba zai samu kyakkyawan magana ba, ma ba zai samu hasken fuska ba, domin mu manufarmu kawai ita ce a bar mu zauna a gidajenmu mu huta da iyalanmu, mu yi nazari mu fito mu karantar. Amma mun ce muku randa duk muka gama wannan aikin, to za mu sanar har gidan rediyo cewa jama'a mun gama abin da muka zo yi duniya, don haka ku zo mu ta yin hira. Mun yi muku wannan alƙawarin in Allah ya so, in dai har mun gama za ku ji har gidan radio har BBC har CNN insha Allah sannan sai kasusuwa kasar ba a samu kasar ko CD na video ba a cikin azumin nan har sai bayan azumi insha Allah amma kasusuwan duk da ake yi to kashe garuran da aka yi su a ran nan zaka fara samun su misali yanzu wannan kasar din da kake sauraron shi a gobe in Allah ya so za a zo da shi wannan wurin za kuma a zo da shi ainihin wuraren da ake sauran karatutukan ana siyarwa haka duk sauran kasusuwan za su kasance waɗannan kasusuwan na video da na audio da sidina da waɗannan rubutattun bayanai da muke gabatarwa dukkansu ba mallakar kowa bane a duniya mallakar cibiyar yada ilimi ce da ke nan zare mai suna Darul Hadisi Salafiyya dan haka ba ta halatta wa kowa ya juya ko ya kwafa ko ya sawara ko ta wace hanya ba yanzu nasiha muke kuma gargadi muke amma wanda bai ji bari ba to wajihoho kuma lallai wanda duk ya saba irin waɗannan maganganun da muke faɗi to zai haɗu da fushin Allah a ranar gobe alkiyama domin haƙƙi ne wanda ba a halatta ba sannan mu kuma matukar muka cafke shi to zai haɗu da fushin Darul Hadisi Salafiyya da ke nan Zaria a Najeriya Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu fara karatun littafin Sabilur Rashad fi hadi khairul ibad تصنيف العلامة الشيخ محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله سبيل الرشاد تفرق جاروة في هدي خير الإباد جمد شرير في أيام هلتا وتدوان بيكي سوية جارو to yabi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babban malami ya zauna ya rubuta ya tsara abin shi da kanshi shine ma'anar tasnifi ba ta'alifi bane tasnifi ne domin huwa allazi takara hadhihi at-tariqa ala hadha an-nahj shi ya tsaya ya kirkiro wannan irin tsari na rubutu ya zauna ya zware ayoyin tauhidi ya zauna ya sharhin su gaba ɗaya ba a taba samun wannan ba shine yayi to wannan shine tasnifi ma'ana haka ake so dama ka zama inventor ka iya zama ka kirkiro wani abu wanda zai amfanar da kai ya amfanar da al'umma babban malami al-sheikh taqiyyud muhammad taqiyyuddin ibnu abdul qadir al-hilali balarabe ne nazuba shi tana koma zuwa ga bani hilal wanda waɗannan sanannun ƙabilu ne tun cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu ta'ala allah madaukakin sarki ji kanshi malam mashhur yasa an haifi shi wannan malami a hijira na da shekara 1311 kuma ya rasu hijira tana da shekara 1407 kenan shekara shi 96 da rasuwa a yau idan kuwa wato shekara shi 96 a duniya afwan shekara shi 96 a duniya yau shekara shi kenan 22 da rasuwa a ƙarƙashin wannan lissafin idan kuwa a miladiya ne to 1893 aka haife shi 1893 daidai da wato ya rasu daidai da 1987 in ka lissafa a nan kuma za ka ga ya yi shekara 94 kenan a duniya kuma ya zama shekarar shi 20 kenan dindi da rasuwa wannan sai wanda ya karanta 21 statistic game da irin yadda sabani yake tsakanin wata kamari da kuma wata ainihin ashamsi wato na miladiya da hijiri ala ayyati hal shekara shi dai 94 zuwa 96 a duniya sannan kuma shekara shi yau 21 zuwa 22 da rasuwa qara'ahu malamin da ya karanta wannan littafi gaba ɗayan shi وعلق عليه سنن يتعليقي اغلتاف واتو يدني شرحي الالتاف وقدم له كما يمشي شنفدا تغباتروا وخرج احاديثه كما يفتد ده حديثان شي باقي ده يبين وادن ده suka fitar da su ابو عبيده شيني مالن ابو عبيده مشهور ابن حسن ال سلمان مشهور ابن حسن ال سلمان وند ينزو شيني دايركتور جنرال na markazul albani da ke oman a can ainihin Oman din a kasar Urdun Jordan Aljuzul Awwal Ad-Darul Asariya shi malam mashhur shine ya mallaki wannan madaba'a mai suna Ad-Darul Asariya madaba'ar ƴan Naga Habisi yadda suke buga littafi haka kuma suke tattara sidina sidinan al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da duk wa'azozin shi tun daga farko har ƙarshe gaba daya malam mashhur ya hada su gaba daya a DVD ya hada su baki daya ya bani su wajen guda 20 da wani abu ne suna nan Darul Hadisi Salafiya ita ta mallake su malam yace qalu anil kitab ka saurara ka ji abin da malamai suka fadi game da wannan littafin shi kanshi mai littafin shine ya fara yabawa littafin shi da kanshi yace hazihi ni'matun azima wannan ni'ima ce babba kuntu atamannaha wadda nake ta fatar Allah ya mini ita ala Allah nake ta fatan Allah ta'ala ya mini ita mungu asharati sinin tun tsawon shekaru masu dimbin yawa balarabe sai ce asharatu sinin ko mi'atu sinin ko umuf abinda yake niki shine abinda bahaushe ke cewa tsawon shekaru masu yawa wato larabci baya fassaruwa daidai da daidai abinda ke wahalar da mutane kenan larabci ana fassara shi ne da ma'ana kawai sabbad ya gama wannan littafin ne yake cewa wannan ni'ima ce wadda na dade ina roƙon Allah ya mini ita zaka zo ka ji a cikin muqaddima yana rubuta littafin in rashin lafiya ya kama shi yace sai gaban shi ta faduwa yanzu zai mutu kenan bai gama littafin Sabilur Rashad ba to da ya gama littafin ne shine yake fadin wannan yace wannan ni'ima ce da na dade tsawon shekaru ina roƙon Allah ya min wannan ni'ima in kammala littafin kaji yaban da ya fara littafin المؤلف الهلالي يتي شي ما لمن شي يفد wannan a cikin sabilur rashad a cikin juz'i na 6 a shafi na 206 ko to abinda yasa littafin ya farfasa shi ne yadda kaga kowane mujalladi daya haka to juz'i biyu ne a ciki saboda haka ya zama mujalladi 4 juz'i 8 haka littafin yake sannan shi malamin ya sake cewa al-gharad min ta'lif hadha al-kitab manufar da ta sa na wallafa wannan littafi iqamatul barahin saboda in tsaida hujjoji ala wujubi ittiba'il kitabi was sunna abisa wajibcin bin alqur'ani da sunna wa tarki tafarruq da kuma barin rarrabuwar kai wa tahazzub da kungiyanci bi shakli mazahib tasalo na kafan mazhabobi wana mazhaba kaza wana kungiya kaza aw tara'iq ko kungiyoyi wato ko dariqu aw ahzab ko kuma kungiyoyi wato manufar da ta sa ya rubuta littafin dan ya tsaida hujjoji akan wajibi ne a bi alqur'ani da sunna sannan wajibi ne a bar rarrabuwar kai wajibi ne a bar kungiyanci a bar mazhabanci a bar dariqanci a bar kungiyanci makamantan haka da kafa kungiyoyin to dan haka jama'a gaskiya ina ga muku za a ji jiki fa a littafin nan su waye za su ji jiki su ne ƴan kungiya da ƴan mazhaba da ƴan dariqu nan mai littafin babu shakka za a ji jiki dan ka ji dai ya ce ga manufar to kuma yayi kokarin tabbatar da manufar shi amma ka karanta littafin zaka sha labari المؤلف الهلالي شيف وانن داي اتكين سبيل الرشاد اتكين جزئي ناوكو شافي نتاري دا اربعين دا هدو ما لم ان بيجا جدا يتي انا الان اؤلف كتابا احالين ينزقنا انا ننا ربوتونا للتاسي سميته سبيل الرشاد ناسا يامش سونا سبيل الرشاد ان يسر الله اتمامه وطبعه ان هر الله يسوق اينا تكس وانن للتاسي نكوم بغاشي فسيغني كل مؤمن حنيف عن غيره ان كتب الوعظ دو وني مؤمني wanda ya tsayo akan hanya to zai wadatu daga wannan littafin daga sauran littafai wadanda suke koyar da wa'azi da bayanai akan wa'azi in dai littafin wa'azi ne to wannan ya isar maka fa adu Allah an yu'inani ala itmamihi wa nashrihi dan haka ina roƙon Allah ya ainihin taimake ni akan cika wannan littafi da kuma yada shi ga jama'a al-hilali shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna Al-Uyunuz Zalaliyya, yana da littafai masu dimbin yawa jama'a, yana da littafai masu dimbin yawa. Akwai littafin da ya musamman akan yan Tijjaniya, don a duniya ban san mutumin da ya san Tijjaniya irin wannan mutumin ba, amma za a karanta za ka ji. Ya ce waraka takadda ta 331, ma'ana wannan littafin ba a buga shi ba, shi mashhur ya je har wurin ƴaƴa da jikoki da sauransu, ya samo kofin waɗannan littattafai na malamin gaba ɗaya na hannu, waɗanda ya zama ba a wurin ƴaƴan ba ne, wasu sun kallafa mishi miliyoyin daloli, ya je ya sa kuɗi ya siya, ya tattara su gaba ɗaya, yana nan yanzu yana aikin haƙaƙa su. Dan ya ce duniyar ilimi tana buƙatar yanzu a buga littattafan da wannan malamin ya rubuta, ba don komai ba, shi yana magana ne straight to the point, baya kauce-kauce kai tsaye, idan da kai yake zai ce da kai wane da kai nake, ba a tsaya wani man fassara, don haka shi yake jan bakin shi yake fassara shi. Sannan malam Hilali ya sake cewa ahammu umuri ddini, mafi muhimmanci daga cikin al'amuran addini tauhidullahi ta'ala fi rububiyyatihi, kadaita Allah madaukaki game da ayyukan shi, fala rabba ghayrahu, dan haka fala rabba ghayrihi, babu wani ubangiji in ba Allah ba, wa fi ibadatihi, haka nan daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine kadaita Allah game da bauta mishi, in ka zo bauta mishi ka bauta mishi shi kadai, fala yu'badu ghayruhu, bai halatta a bauta wani ba wanda ba shi ba, wa fi asma'ihi, haka nan game da sunayen Allah a ɗayan tashi, Allah shi kadai ne game da sunayen shi, wa sifatihi da siffofin shi, fala yushariku fiha ghayruhu, wani shi baya tarayya da shi, wa fi ittiba'i, haka wajen biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama manzon Allah shi kadai za a bi, fala yuttaba'u illa wahyuhu, ba za a bi komai ba sai wahayin da Allah ya wa annabi shi kadai, babu bin ra'ayin kungiyoyi, mazhabobi, tariku da wasu karti, wahayi kadai zalla wanda Allah ya wa annabi. Menene wannan wahayin? Sai ya ce wa huwa alquranu wal hadithu sabit, alqurani da tabbataccen hadisi, banda hadisi ra'ifi, wa ala hadhihi al-arba'a, yace a bisa waɗannan abubuwa guda hudu, ina son ku natsu da kyau ku ji magana da yake faɗi, waɗannan abubuwan guda hudu a kansu ne nawaitu an uallifa hadhal kitab, ne niyyar rubuta wannan littafi, shine me tauhidi game da rububiyya, game da uluhiyya, game da asma'u was sifat, sannan da kuma tauhidul ittiba'i. A cikin littafin da biya ware yake kaza yake kaza ba, ya hada abubuwan ne gaba daya markade su, saboda ayoyin na Qur'ani ya rinka biyo su ne daga suratul Fatiha har suratul Nas. To kaga wata ayar za ta zama tana magana tauhidul rububiyya ne, sai tsaya sharhin ta nan gaba, sai a samu wata ayar tana magana akan tauhidul ittiba, cewa ba wanda za a bi duk duniya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai. Dan haka sai yake cewa to a bisa waɗannan abubuwan guda hudu zai rubuta littafin. Wa qad bada'tuhu, ni dai gashi na fara littafin, wa tamamuhu 'ala Allah, amma cika shi kuma a hannun Allah ne. Fattiba'u tauhidullah bi anwa'ihi al-arba'a fardun 'ala kulli muslimin, bin dayanta Allah a bisa waɗannan nau'uka guda hudu farilla ne akan kowane musulmi, dole ne kowane musulmi ya yarda Allah shi kadai yayi halitta, Allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan shi, dai dole ne duk musulmi ya yarda cewa Allah kadai ake bautawa, dole ne musulmi ya yarda cewa Allah yana da sunaye da siffofin da shi kadai yake da su, duk duniya da lahira ba mai irin su sai shi, sannan dole ne musulmi ya yarda cewa manzon Allah shi kadai ake bi, duniya da lahira ba wani abun bi sai shi. Waɗannan abubuwan guda hudu malam yace wajibi ne kowane musulmi ya kadaita Allah akan su. Wal i'rabu an al-mushrikina, sannan wajibi ne musulmi ya kauda kai game da mushrikai, bi mukhalafatihim, ya saba musu, wal bara'atu minhum, yayi baran-baran da mushrikai, wajibun, yace wannan wajibi ne, dole ne, hatimun, kuma tabbataccen wajibi, ma'ana wajibun wajibi, dole ne. Al-Hilali, al-mu'allif al-Hilali, shi malam shi ya faɗi wannan fi sabilir rashad, a cikin sabilir rashad a mujalladi na farko shafi na 361. Idan ta daga-daga aka ce na ƙure kashakashi ko, sai wani babban malaminmu wanda shi kuma ɗan uwan wannan ne amma ta gari, mai suna Malam Hammad al-Ansari. Hammad ga abin da yace kana al-Hilali salafiyul aqida, shi dai Hilali ba salafi ne a aqidance. Law qara'ata kitabahu fi tauhidi, da a ce zaka karanta littafin shi a cikin tauhidi, yani sabilar rashad, wato sabilar rashad, la'alimta minhu annahu la ya'rifu ma yu'rafu fi tauhidi alladhi fi alqur'ani misluhu. A cikin tauhidi na alqur'ani to ba a san wani littafi kamar wannan littafin ba, da zaka karanta da kashe da haka. Waye faɗi wannan maganar? Al-Allama Hammad al-Ansari fi al-Majmu'. Wannan wani malami ne, professor ne na hadisi, ya rusu kamar shekara 10 ko 11 da ta wuce a Jami'ar Islamiyya ya ainihin karantar. Mu kuwa ya karantar da mu ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah ya gafarta mishi. Ya faɗi wannan a cikin littafin al-Majmu', a cikin mujalladi na biyu shafi na 617. Sannan dai wani malamin kuma wanda malam yace gashi yace idza qara'ta sabilan lirrashadi fa an zalika as-sabil min al-aghwa'i tabta'idu. Lira waqai yace idza qara'ta sabilan lirrashadi fa an zalika as-sabil min al-aghwa'i tabta'idu. Yace idan ka karanta sabilur rashad, yace to game da hanyar banza, hanyar batattu, shegu, shi sai ya kira su al-ghawga, tabta'idu, zaka nisanci wannan hanya indai ka karanta wannan. Sai yace tilmizuhu, almajirin shi ne mai suna Muhammad ban ko ban abud min qasidati nasharha fi jaridatul islah al-maghribiyya al-adad as-sabi. Almajirin shi ne faɗi wannan maganar, ina fata an gane. Za ku ji wannan almajirin nashi ya yi maganganu masu yawa a kan shi, za ku ji a cikin littafin insha Allah. Jama'a, kun ji abin da malamai suka faɗi game da littafin? Kun ji abin da mai littafin ya faɗi ko? To ka san akwai aiki. Qalu anil muallif, to mai malamai kuma suka faɗi game da shi malamin? Malam ya ce kana al-allamatu al-albani ya'uddu al-hilali dhimma khamsa lam yara mithluhum al-batta في العلم والتحقيق، وهم ابن باز، تقي الدين الهلالي، وعبد الرحمن المبارك فوري، وبديع الدين السندي الشنقيطي رحمهم الله تعالى أجمعين. يتي بابا مالمي محمد ناصر الدين الألباني يناسك هلالي ايدك تكن من يمالمي وان شيء ألباني دا كان شيء تم بيتي اتكن إلمي بيتبقى جنم مالمي إلو سبا da kuma tsayawa wajen tantance gaskiya da kuma tace ta, su ne bin Baz, Taqiyuddin al-Hilali, Abdurrahman Mubarak Furi mai sharhin Tirmidhi Tuhfatul Ahwazi, da kuma Badi'u Sindi, da kuma Shankiti. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Shine yace al-Allamatul Imam Muhaddis Diyar Shamiyya al-Albani, shi ya faɗi wannan. Sannan sai kuma yace fi tahqiqi lam altaqi ma'a rajulin yahwi 'ilman jumma fi fununin 'adida misl ad-doktor al-Hilali wa qad madat 'alayya al-an 45 sana lam ara mislahu. Malam Hammad al-Ansari yace wajen tantance gaskiya da kuma jara ilimi, yace ban taba haduwa da mutumin da ya tattaro ilimi mai dimbin yawa, fanni, wato wannan ta fulani shine modibba muta fanni nijo, fanni ya iya wannan. Wato sai ka karanta tarihin shi zai baka mamaki. Da ya gama zaman shi da sarki Abdulaziz a Makka, sai wuce Ingila, sai je koyi turanci, bai jin turanci har ya gama zama a Makka sai faransanci, saboda kasarsa ana faransanci, ya iya faransanci, sai wuce Ingila. Da ya je sai da ya ji turanci, sai da aka ɗauke shi lecturing a Cambridge University. Da ya karanta nan sai ya wuce Germany, ya je koyi yaren Jamus, sai da ya zama lecturer a university. Ya wuce India can Bombay, ya je ji Indiyanci, ya zama lecturer. Sannan ya sake dawowa Jami'ar Islamiyya, sai ya zama lecturer kuma. Fanni ya iya. duk inda je sai ya kufa kanshi sai ya iya kuma ba abin da ya shafe shi to shine shi Hammad al-Ansari yace ni dai a wajen tantance ilimi ban taba haduwa da mutumin da ya tattaro ilimi iri-iri fanni-fanni irin Dr. Hilali ba wa kad mabat alayya al-an 45 sana yace yau dai shekara 45 lam ara mislahu ban taba ganin irin shi ina son ka san shi kuma Hammad al-Ansari din nan ka ganshi sai ka rikice game da ilimi amma shi kuma ya rikice game da wannan yace shekara 45 bai ga irin shi ba Hammad al-Ansari duk abin da zai karantar da kai ke karantarwa duk abin da zai karantar buzu ne duk abin da zai karantar da kai ke karantar da shi waka ce qur'ani ne hadisi ne sharhi ko menene kuma duk abin da kazo zaka karanta kai ka duba ka karanta to amma kuma dubi shi kuma yace shekara shi 45 kuma bai taba ganin irin wannan ba yace al-muhaddis al-allama Hammad al-Ansari shi ya faɗi wannan sai yace inna Muhammad taqiyyuddin al-Hilali al-Maghribi afdal man ja'akum min ulama'i al-afaq fa'arju an tastafidu minhu yace lalla Muhammad taqiyyuddin al-Hilali al-Maghribi ba maghribi wato mutumin Morocco kenan yace afdalu man ja'akum min ulama'i al-afaq daga cikin malaman da suka zo daga nisan duniya to shine malamin da yafi kowa daraja fa arju an tastafidu minhu ina fatan ku tsaya ku ci more shi wa ya faɗi wannan maganar al-allama Muhammad Rashid Rida mai tafsirul manar shi yake faɗin wannan maganar gawa yake faɗi lil malik Abdul Aziz Al Saud gababan su Fahad ba don lokacin baban su Fahad ne shi wannan taqiyyuddin al-hilali ya iso makka zaka ji har wata kissa ya kawo ma'ana mutum ne dai wanda yake zaka ganshi wani lokacin malami wani lokacin ka ganshi dan jarida wani lokacin ka ganshi gashi nan shine fa suka hada gwiwa da wane ne Khan suka fassara Qur'ani mujalladi 10 suka sake hada gwiwa suka fassara Sahihul Bukhari mujalladi 9 da turanci shine taqiyyuddin din duk inda ka kada haka kuma yake da rubuce-rubuce da faransanci da jamusanci da indiyanci duk haka yake in fact mashhur yanzu yana kokarin ya samu wani wasu kasusuwa nashi da ya wasu darussa da waɗannan yarurruka dan aje a rinka yada su da ire-iren waɗannan yarurruka yace yana nan yana aikin zakulo waɗannan kasusuwa aikin aiki ne fa to kuma Allah ya taimaka sai shi sarki Abdulaziz ya tsaya ya hada kai da wannan malami sai ya ci more shi don shi dama baban su fa da irin dan fodiyo ne ba sarki bane asalatan juyin juwa hali ne malami ne mai wa'azi juyin juwa hali ne mai da shi sarki kamar yadda dan fodiyo ba sarki bane juyin juwa hali ne mai da shi sarauta sannan ga wani malamin kuma ya ce al-hilali min afdalina hilali na daga cikin waɗanda suka fi mu daraja الذين اجمع على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب وند غبس ده يما معنى تورا بلاربا duk sun hado akan furuci da falalashi wal arab wal ajam da larabawa da gwari dangi kenan wal muslimuna wa ghayr al muslimina da muslimi da wadanda ba muslimi ba duk sun hado akan cewa hilali yayi ya isa fa huwa fil hijaz naru ala alamin shuhura wa fadal yace in ka koma hijaz kasar makka da madina da yankin saudiya yanzu ma'ana wata wuta ce wadda ta taso ta haska haskawa irin ta ilimi ta shahara kuma ta daukaka wa fil hind in ka koma kasar india kuma tabawwa'a minaffatat tadris ya dauki kujera ta karantarwa fi arqa jami'atiha a cikin jami'ar da tafi kowace a kasar India kaji har yaje koyi yara yaje kuma the most prestigious university a India yaje ya karantar himma ba ta garago wa fil iraqi ma'rufun ko bida'abihi ala khidmati hadhihi al umma iraqi kuma a can Iraq sananne ne game da dabi'ar shi ta taimakawa wannan al'umma da yin hidima gare ta wato ya zauna ya karantar a Iraqi ma وحرص على خيرها وحرصه على خيرها ده كما كدين ده yake ga alheri ga wannan al'umma wa huwa al'an fi almania a yanzu dai yana can kasar Jamus, a sadda ake wannan maganar fa, yana can kasar Jamus. Mawdu'ul hurma min arkan jami'at Bonn, wurin da yake ya samu daraja, yana can a cikin jami'ar Bonn, allati yatawalla tadris fiha. Kajifa ha an fara dandano maka tarihi, yana can yana karantawa a jami'ar Jamus. Fal ustadul hilali, shi dai professor Hilali, rajulun alami, mutum ne intercontinental intercontinental ne, ya shiga wannan continent din, ya shiga wannan, ya shiga wannan, don haka irin waɗannan sune ake kira rajulun alami, is an international personality, intercontinental ne, ya shiga kowace irin kabila, ya shiga kowace al'umma. Wasi'un nazar, sannan mutum ne mai fadadawa wajen bincike. Waqifun ala ahwali sharqi wal gharb, ya san halin da gabas da yammacin duniya suke ciki. Wane ne ya faɗi wannan maganar? Shine malam mai suna al-allamatu muhibbuddin al-khatib. Wane ne muhibbuddin al-khatib? Shine malamin da ya rubuta littafin nan da malam aminuddin ya fassara, ya sa mai ko zai yi a hada kai tsakanin ahli sunna da yan shi'a. Wane littafin kenan? Al-khutut al-arida. Mai littafin al-khutut al-arida, malamin da ya kalubalanci yan shi'an duniya da rubuce-rubuce da wa'azozi da ta tirke, ya ce a zo a yi mubahala har ya mutu ba wanda ya amsa mishi. To taqiyuddin al-khatib kenan, shi ya faɗi wannan magana. Muhibbuddin, muhibbuddin al-khatib, shi ya faɗi wannan. Sannan sai kuma ga wani malamin shi kuma ya ce lil-gharb al-ifriqi ibnun alimun bar, yammacin Afrika na da wani ɗa malami kuma mai matuƙar biyayya. Nasluhu Banu Hilal, asalin shi daga ƙabilar Banu Hilal ne. Anjabahu al-maghrib al-aqsa, yammacin duniya ta kyankashe shi. Huwa al-allamatu al-ustaz Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-mudarris bil-Hind, shine babban malami professor Muhammad Taqiyuddin al-Hilali wanda ke karantarwa a kasar India. Li hadha al-ustaz shuhra, wannan professor an san shi sosai, sani kuma ilmiya na ilimi islahiya da kokarin kawo gyara, azima mai girma bisharq a can ainihin gabashin duniya. Wa maqalatu, sannan yana da zantuttuka rannana fi sahfako fi sunfihi, wato masu kwankwasa kirji waɗanda yake a jaridu. Wa ya faɗi wannan magana? Shine al-allama Abdul Hamid ibn Badis, shi ya faɗi wannan magana. Jama'a kun ji kaɗan daga maganganun da aka yi game da wa, game da mai littafin kuma. To sai malam mashhur ya ce bismillahir rahmanir rahim. Jama'a wannan shine ɗan adab suke cewa ilawa, wato irin in aka yi tuwo a ƙasa Hausa sai ga wata ƴan loma, ƴar kwaya ɗaya loma ce, sai a kawo ta sai a aje a saman tuwo. Wai irin kafin ka fara cin tuwon sai ka ɗan ɗauki wannan ka sa ta a baki, ita lomar kawai, wato harshe salamu alaikum kenan. Wannan abin da mashhuri ya mana shine, wato yanzu bai shiga littafin ba, yanzu ne za a fara maganar littafin nan, an ɗan yi irin wannan ne kawai don ka san me zai biyo baya. Walal akhiratu khairun laka min al-ula. Bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke farawa. Na'am. Malam yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يتي لله غوديا تا تبتا غا الله منا غودي مشي منا روقان الله يتيمكي مو منا روقان الله يغفرتا منا الله يتسلم مو daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida lalle Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne amma ba'd yace to bayan haka fa hadha kitabun yakadu yakunu durratan farida fil maktabati al islamiyya إذ فيه عرض للمعتقد المرتب على أنواعه حسب وروده في القرآن الكريم وأقامه الشارح على القرآن أصالة وذكر تحت الآيات الأحاديث التي تناسبها والآثار التي تلائمها ونصر فيها عقيدة السلف بلغة سهلة وحجة قوية ولم يتعرض إلا للشبه السيارة الموجودة في هذا العصر وأكثر من النقل عن كتب أئمة السلف قديما وحديثا ما لم مشهور يتي أما بعد تبايا هكا فهذا كتاب يكاد يكون درة وأن اللتاف ياكس يغم لؤلؤ زبر جدو ما فاتا عنقاني معنى كان أبو نماتا ما في درجة فريدا وان ديك تمكر ددبو fil maktabatul islamiyya a cikin islamic libraries wato a cikin dakunan karatu na musulunci wato wannan littafi babu kamar shi dai ne tamkar da dubu in ka shiga library is yace abin da yasa na faɗa haka fihi ardun lil mu'taqad saboda ya tattauna game da matsalolin aqida murattaban ya rinka tsara su ala anwa'ihi game da yadda mas'alolin aqida suke a tsare hasba wurudihi fil qur'an al karim kamar yadda suka zo a cikin al qur'ani ko kun gane jama'a ba wai wadi ya tattaro maka tauhidin rububiyya ne ya tara shi wuri guda ba a'a ba wadi ya tattaro maka tauhidul asma'i was sifat ne ya tara wuri guda ba a'a yayi maka dai da uslubi qur'ani uslubi qur'ani shine afdal uslub shine me za a tattauna maka tauhidin rububiyya sai a dan kyale ka sai a koma sai a yi maka magana dangane da tauhidul asma sai a kyale ka sai a dawo kuma kan tauhidin na rububiyya to haka dan haka sai ga littafin ana tafiya ana tuna maka baya ba wai an yi maka darasi akan tauhidin rububiyya ba za a sake maimaita ba a ko ina zai je dubi wannan aya akan tauhidi kaza ne sai sharhinta sai wuce ta sai dubi aya kaza dan haka littafin yana da alaka da junan shi ko kun fahimta malamin yace wa aqamahu sharihu shi malamin da ya sharhin wannan littafin ya tsayar da wannan littafi alal qur'ani asalatan wato ya mai da qur'ani shine ya zama mushi fandisho sai sharhi akai ayoyin tauhidi ya biye sharhi to qur'ani ne asasin nashi kaga ba kamar sharhin bulugul maram bane da zaka ce to ai wannan sharhin da malamin yayi ai hadisin ma da'ifi ne dan haka sharhin ma ya watse kenan to qur'ani ne matanin saboda haka asalin matanin ya matanantu ba yadda zai rushe dan haka sharhin ma ya sharhantu shine yake cewa wa zakara tahta al-ayat al-ahadith allati tunasibuha a karkashin ayoyin kuma sai rinka kawo hadisi waɗanda suka dace da ayoyin kuma wani abu da zai baka mamaki da sha'awa malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne kuma malami ne masanin ilimin tahqiqi sai ya zo yana magana zaka ji mutum ne wanda yake yana da dukka kwarai da gaske wal asara allati tulaimu hasanan sai kuma ya rinka kazantutukan sahabbai da fatoyinsu da ayyukansu da tabi'ai waɗanda suka dace da ayoyi da hadisan wa nasara fihi aqidata salafi bi lughatin sahala a cikin wannan littafin ya taimakawa aqida ta salaf da ainihin harshe mai sauki wato bai rinka dibo kalmomin larabci masu wahala ba balle a kasa fahimta littafin yana da saukin fahimta zaka ji kamar littafin yan islamiya amma me yasa yayi haka nusratan lil aqidati salafiyya to jama'a ina son ku dauki wannan maganar ku gane duk gogormayar nan da muke yi mu ma abin da muke so mu taimaka kenan yasa mun fada wa jama'a yafi shurun masaki aqidar salafu ita kadai ce aqidar da take daidai duk wata aqida baki daya bata ce duka bata ce inda ba aqidar salaf ba dan haka duk aqidar da zaka taimaka gaba daya to batacce ne kai don bata kake taimakawa dan haka jama'a babu wata aqida ko wani tafarki ko wani manhaji da zamu yadda mu taimakawa da komai sai wannan aqidar ta salaf dan haka yanzu ba sai na tsawaita ba ka gama dalilin da yasa na sa wannan tafsirin cewa shi zan karanta kenan ba sai an yi dogon sharhi ba za mu ce ta tadda mu je mu ina fata an gane sannan wa hujjatin qawiyya ya kuma taimakawa aqidar salaf da hujjoji masu ƙarfi walam yata'arrab illa li shubahi sayyara amma shubuhohi da ƴan bid'a suke kawo akan aqidar salaf bai biya ba su ansa gaba ɗaya ba sai shubuhohin da suke yawo al-maujuda waɗanda ake da su fi hadha al-asri a wannan zamani wato shubuhohin da ake kawo akan aqidar salaf suna da yawa a ce to ai in kun ce kaza to ai kaza sai malamin ya dubi shubhar da ta mutu tare da masu ita babu bukata ya bada ansa akai sun faɗi shubhar su mutu shubhar su ta mutu dan haka baya dauko wannan domin dauko wannan ka bada ansa kana ƙara yada aqida ne da shubhar ta su amma wace shubhar ce take rayayya tare da masu ita to sai biye mata raddi kun gane hikimar malamin ko wa akthar min an-naqli an kutubi a'immatis salafi sannan ya yawaita cirowa daga littafan malaman salaf qadiman wa hadisan tun daga nada har na yanzu sai malam yace unzurha in kana son ka gan littafan da ya rinka yawan ciro maganganun shi daga ciki ka dubi waɗannan littafai tahta tariqati ta'lif al-kitab wa masadirihi fihi malam mashhuri ya tattauna wata hanya malamin ya bi rubuta littafin waɗannan littafai ne ya maida su suka zama mushi hujja kun gane to in kana son ganin irin littafan ka duba wannan wurin zaka gani insha Allah ta'ala to anan abin da nake so ku gane malam Taqiyuddin al-Hilali kun ji tsawon lokacin da ya rayu ku ji lokacin da aka haife shi 1893 ina ma'ana wannan maganar sanda aka haife shi Turawa ba su shigo Najeriya ba zaka fa fahimta wannan sanda aka haife shi tura ba su shigo Najeriya ba amma bai rasu ba sai 1987 yaushe kenan lokacin mulkin wa a Najeriya lokacin mulkin baban gida ko to kun ga dade a duniya amma kun ji me yayi a rayuwar shi ya taimakawa aqidar salaf ne ashe tun wancan lokacin gashi daga maghrib al-aqsa Morocco gashi mun masu taimakawa aqidar dai kenan amma me zai ba ku mamaki asalin shi dan tariqar Tijaniya ne shi Hilali fa baya bukatar sai wani ya tarihin shi yake fade da kanshi shi yake rubutawa zaka ga har rubutun hannun shi zaka gani duk irin hayaniyar da suke a tariqar Tijaniya sai da ya fada anan bai rage komai ba sai da ya fada wasu abubuwan munasaba ta kama har sai ka ji mun faɗi wasu sarakuna a nan ƙasar da Hilali ya mu'amala da su da wasu malumma da wasu shehunnai da hujjufai a nan ƙasar waɗanda ya mu'amala da su duk sai da ya ishara a wannan maganar wanda in kai ɗan Najeriya ne ka san tarihin Najeriya ka haɗa za ka gane da suwa na da suwa na da suwa ne yake ƴan Najeriya da Tijjaniyar shi ta kai komomuwa jama'a sai da ya daina sallah ya daina azumi ya daina zakka ya daina hajji saboda mai Tijjaniyancan ya kai matsayin ƙudubul aqtabi ya zama Allah Tijjanawa dan haka an dauke mai sallah sannan duk wata damfara da cuta da kanshi sai da ya faɗi duk yadda suka yi ta yace duk damfara ce misali yace ya sauka wani ƙauye bai da kotaro a aljihun shi ga azababbiyar yunwa ta gallabe shi ya rasa ina zai samu abinci yace sai ga wani buzu da raƙuma ƙula-ƙula sai yace wa buzun nan ya tatsan mai nonon raƙuma ya sha sai buzun ya gaya mai bakan magana sai ya kore shi yace sai ya ciro wani zarume man carbi daga aljihun shi da ya kalli bukkar buzun nan kawai yace ne wani harjaji sai ya faɗa tunda yanzu ya tuba yace ƙarya nake ba abin da na karanta barazana ce da ni harjaji na kada tarbi na kalli bukkar shi yace sai ne gaba yace sai na samu can gefe na je na zauna yace can da yamma magariba sai ga buzun nan ya taho da gudu yazo ya faɗi yana ya sayyidi ya maulaya an kizni yace yazo sujuda a gabana yana ya shugabana ya mai gidana ka kubutar da ni na tuba abin da ne maka yace ya aka yi yace raguma na da suka tafi kiyo guda ɗaya bata dawo ba addu'ar da kai na tuba yace haka buzun nan ya bani kanshi na ci na sha a cikin dukiyar shi har na baggarin yace amma duk ƙarya nake zalunci ne kawai sai yace kuma duk haka suke yi zaka ji da alƙalamin shi zai rubuta alƙalamin shi bara haila eh koyin shi yana rubutu ina fatan mun gane to sai malam sai yace nisbatu kitabi sabilur rashab wa madhuhu wa sana'ul ulama alayhi danganta littafin sabilur rashad kun san akwai wani ba cikin ilimi shine idan ka kawo wa mutane littafin da basu taba jin shi ba basu taba ganin shi ba baka zuwa kawai ka danganta shi zuwa ga mai littafi sai ka bi hanyoyi na ilimi dan ka tabbatar da inganci da nagartar danganta littafin zuwa ga mai shi misali littafi ne Abubakar Gumi ya rubuta amma har ya rasu ba a taba buga shi ba dan haka jama'a ba su san shi ba sai bayan rasuwar shi sai ka dauko littafin zaka buga dole ka dibo hujjoji da bayanai da zaka tabbatar wa da mutane cewa littafin ba ƙarya ba kai Abubakar Gumi ba daga cikin hanyoyin misali sai ka ce a cikin littafin Raddul Azhar wanda jama'a sun san Raddul Azhar kuma sun yarda malam ne yayi a cikin shafi kaza wuri kaza malam ya ce yana nan yana rubuta wani littafi suna kaza sai ka ce to ai wannan littafin ne gashi shine na fito da shi a cikin littafi kaza almajirin malam ya dauko maganar a cikin kaset kaza wata ran malam na wa'azi ko yana karatu ya ambaci sunan littafin misali hanyoyin da baka bi ka tabbatar da ingancin danganta littafi ko kuma ka ce malaman da suka yi zamani da shi ga abin da suka faɗi gashi duk dai haka hanyoyin to shine nisbatu kitabi sabilir rashad a wannan wuri zai tabbatar mana da cewa wannan littafi babu shakka Taqiyuddin al-Hilali ya rubuta shi sannan wa madhuhu wa sana'ul ulama alayhi da kuma yabo da irin ainihin wato kunzumawar da malamai suka yi wannan littafi suka yabi littafin suka wasa shi yace kitabu sabilur rashad sabitun nisba lil hilali yace lallai dai littafin sabilur rashad tabbataccen littafi ne zuwa ga danganta shi ga malam hilali faqattu bi ajluhu fi hayati yace an buga mafi yawancin littafin a rayuwar shi mai littafin mafi yawanci an fara diba ana buga tun a rayuwar shi wa amlahu min hifzihi kuma shi da kanshi ma ya rinka karantar da littafin da ka kaga goga ko me wannan magana take nufi da ya rubuta littafin sai koma ya haddace abin shi in ya zo yana karantawa da ka yake karantawa ma'a muraja'atin wa nuqulatin min kutubin adida yace tare da muraja'at shi malamin ya rinka koma yana dudduba littafin yana gyare-gyare da kuma nuqulat wasu maganganu da ba a dauko min kutubin adida daga wasu littafai mabambanta ya ti zikiru ha yace za a ainihin zuwa ambace su na'am yace lam yadhkuru al-hilali dinna qa'imati mu'allifatihi fima kataba bihi lil majdhub ذلك أن تأليفه لهذا الكتاب كان متأخرا هلاليا أم بتسونا اللي تتفنش دي ربوتا أين هم واتو وني مالمي بمغربي ميسونا أين هم واتو مجذوب أتكي اللي تافن أين هم علماء ومفكرون عرفتهم بعد بمغربي بني مالمي يا ربوتا تاريهي لا أين هم مالمي دي ربوتا تتكي مالمان دي ربوتا تاريهي سو أقوي هلالي تو يجي إن يزو ربوتا لتافن إن يزو ربوتا تاريهي كيب ديكي زي جي هيرا دكي in yi hira da kai sai ya ce to yana so ka rubuta mai sunayen wasu littafanka sannan ka rubuta sunanka ka yi signature ya gani ko kun gane shi majdub haka yake yi to ba a samu sunan wannan littafin a cikin littafan da shi hilali ya rubuta majdub ba me yasa sai ya ce saboda ai daga baya ne bayan an je an yi wannan hirar tarihin nashi ne ya zo ya rubuta littafin ko kun fahimta sai ce fa huwa min awakhir ma kutiba yana daga cikin karshe karshen abubuwan da ya rubuta wa ahabba kutubihi ilayhi sai dai kuma yana daga cikin tafan da yafi so wa aktharuha fa'ida yana daga cikin tafan da suka fi kowanne fa'ida wa awsa'uha ilman kuma yana daga cikin tafan da suka fi kowanne ilimi wa akbaruha hajman kuma yana daga cikin tafan da suka fi kowanne girma wajadtuhu yadhkuruhu fi fatawahu al-musamma, yace amma dai na ga shi Hilali yana fadin littafin a cikin ainihin fatawar shi wanda ya sa wa suna al-uyunuz zalaliya a cikin takarda ta 331 ya ambaci sunan wannan littafin. Kun ga irin magana da na fadi ko wa sayati kalamuhu bi hurufihi qariban, yace zaka ji magana ta shi da harufan nashi ba da dadewa ba. Wa mimman zakarahu lahu al-allamatu al-imam fadilatu ash-shaykh Abdul Aziz bin Baz, daga cikin manyan malaman da suka faɗi wannan littafi suka danganta shi zuwa ga Hilali akwai bin Baz rahimahullahu, Allah ya gafarta mai, qala, ku ji abin da bin Baz yace. Wa min mu'allafatihi al-akhira, daga cikin littafan da Hilali ya rubuta na karshe akwai Sabilur Rashad. Ina fata an gane. Gashi nan malamin yana faɗin maganganun yana ainihin danganta su a ƙasa zuwa ga waɗanda ya ɗibo su. Wa tilmizul musannif الأستاذ عمر محسن في مقدمته للكتاب سنة أكوى الماجرين من التافين الماجرين شيء تكير ديني هلالي داك زوضاء أبقى للتافين أنغاني أكوى أكوى تجيكر عبد العزيز أم فهمت واتو كمتكين إعين صفحات تنفذ ذات أبقى للتافين سيأك زوضاء أيوى للتافين مقدمة سيأك نيمي الماجرين شيء وننشن بدر. To a cikin wannan shimfidar shi almajirin ya tabbatar da danganta littafin zuwa ga malamin shi. Wa anhu tarjuma allati nushirat lil hilali fi mujallat al furqan, daga wannan dalibin nashi ne ma aka samu ainihin wato tarihin malamin wanda a ciki ya faɗi wannan littafi a cikin mujallar al furqan al adad al ashir, wato bugu na 10 wanda aka yi ta a 1987 daga shafi na 4 zuwa shafi na 8 بعنوان العالم الجليل الدكتور الهلالي في ذمة الله أسنبه رسني أكا بغا ونن أجريدا سي أكا سا ببن مالمي ياتفق الله جيدي موكا تن الماجرين شن يربو تا أجريدا يربو تا ونن تاريه وديدي ونن ورن أتاريه الناشي ياتبت ددنغن تلتافي وذكر له أيضا في مقالة مجلة المنهل العدد التاسع والتسعين والأربعمائة المجلد الرابع بعد الخمسين الربيعان سنة 1413 وتربيع الأول لربيع الثاني نهجرانا لشكرا دبود ايدا اليهود لشاوكو سبتمبر أكتوبر كينا 1992 ضمن مقالة بعنوان أعلام عابرون واتو معلمي وأن دسك وشي الشافين أينهن تريبيو دشاهده وفي التعريف به في أول مقالته المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن ذو القعدة ذو الحجة عام كذا كذا غاشنا دي فدو ودنا دو ودنا جماعة يا تبترد إن جنتن جنجنت لتاشن ني anan ainihin cikin wannan muqaddima. To waɗannan suna daga cikin abubuwan da nace za mu tattaba su ne domin ba su daga cikin wato suna daga cikin abubuwan da shi mashhur ne ya kawo yayin yin tattauna su akai za ku je gida ku karanta. Sannan sai malamin mashhur yace tarihu ta'lifil kitab wa muddati ta'lifihi, tarihin rubuta littafin da kuma tsawon lokacin da malamin yace ainihin wajen rubuta littafin. A wannan wurin ya kawo tarihi da dalilan da suka sa malamin ya rubuta littafin da tsarin da ya biya ainihin wato rubuta littafin da kuma tsawon shekarun da malamin ainihin wato ya ci wajen rubuta wannan littafi. Sannan sai ya ce hal tamma ta'liful kitab, shin malamin ya gama rubuta littafin? To wannan maganar jama'a magana ce wadda mai yawa ba za ku gane asalin me ya tado da ita ba. A lokacin da mashhur ya rubuta akan website din shi mashhur.com m.net sorry m a s h sannan cwr.net da ya rubuta akan website din shi cewa ya samu nuskha khatiya rubutun hannu na littafin Sabilur Rashad yana nan kuma zai buga shi, sai wasu suka rubuto mai cewa ai Hilali bai gama littafin ba. abinda ya tado da wannan maganar kenan. To su mecece hujjarsu? Hujjarsu ita ce maganar dazukar kumanta cewa an fara buga mafi yawancin littafin a rayuwar shi. To da suka samu iya wannan bugun sai suka dauka iya nan ya gama aka buga. Amma a ya gama littafin gaba ɗaya sai aka ɗibo wani bangare na littafin aka buga, ba a buga sauran ba. To lokacin da mashure ya ce ya samu asalin littafin zai buga sai aka ce ai bai gama ba, shi ne ya tattauna wannan magana. Tabbas ya kammala littafin, babu shakka a kai. Sannan sai tariqatu ta'lifil kitab wa masadiruhu fihi, hanyar da ya bi wajen ainihin wato rubuta littafin, wace hanya ya bi rubuta littafin? Kun ga wannan ko? Shafi na 15. Hanyar da ya bi rubuta ita ce dai dama dogaro da alqur'ani da ainihin hadisi. Ina fata an gane. Kun san za ku wani mamaki jama'a, kun san cewa garin su ɗaya da Tijjani, angon su ɗaya ma da Shehu Tijjani, ikon Allah ke haka abin yake. A nan wannan magana da yake cewa tariqatu ta'lifil kitab wa masadiruhu fihi, a ƙarshe sai da yake annahu farada min al-qism al-awwal minhu bi dar as-salafi as-salih al-hajj Muhammad al-Illali bi madinati Fas, garin su Tijjani, zai zauna a gidan ainihin wani abokin shi ya karasa kismin farko na littafin. To daga cikin kafan da ya dogara da su jama'a, littafi mafi girma da ya dogara da shi shine tafsirin Ibn Kathir. Zai zo zai mana bayani a kai. Littafi mafi girma da ya dogara da shi shine tafsirin Ibn Kathir. Dan haka in ya zo zai dauko magana daga tafsirin Ibn Kathir, za ga ya sa ka. In ya sa ka yana nufin Ibn Kathir, zai dauko daga gare shi kenan. To sa'an nan ya rinka ɗibo maganganu daga tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, inda yake mai alama da jimin, in kaga jimin to shi yake nufi. Yakan sa qafun, in ya sa qafun to Bukhari da Muslim muttafaqun alayhi. In ya sa kha shi kada yana nufin Bukhari, in ya sa mimun yana nufin Muslim, in ya sa dalun yana nufin Abu Dawud, in ya sa ta'un yana nufin Tirmidhi, in ya sa nunun yana nufin Nasa'i. Idan ya sa ha da mimun da alif mai alhamza yana nufin Musnadul Imam Ahmad. Ina fata an gane. To wani lokacin yakan sa kha kha da ka ha sabe mai ruwa da kaulasa. Me yake nufi? Mukhtasar na tafsirin Ibn Kathir wanda Malam Muhammad Nasib Ar-Rufa'i yayi, ikhtisarin tafsirin Ibn Kathir, in ya dauko daga nan sai sa kha ta kha ka, shine Mukhtasar Ibn Kathir. Sannan sai masadiruhu fi tafsir, manya-manyan tafan tafsiri da ya rinka dubawa. Akwai tafsirin Fathul Bayan fi Maqasidil Qur'an na Siddiq Hassan Khan mai littafin Ad-Durr al-Bahiyya. Akwai Mahasinul Ta'wil na Al-Allamatul Qasimi. Akwai tafsirin Baydawi. Akwai kuma Jami'ul Bayan fi Tafsirul Qur'an na ainihin Safiyuddin Ibn Mu'inuddin, da kuma Fathul Qadir na Shawkani da Ad-Durr al-Mansura Ad-Durr al-Mansur na ainihin Suyuti, da kuma Durratu Tanzil wa Ghurratu Ta'wil na ainihin Al-Khatib Al-Iskafi, da kuma Ma'ani Al-Qur'an wa I'rabuhu na Zajjaj, da tafsir Samarqandi, da tafsir Razi Abdurrahman kenan, da tafsir Ibn Abi tafsir Razi Fakhruddin Razi, da kuma tafsir Ibn Abi Hatim Razi Abdurrahman kenan. Amma su da dama yakan bai samu tafsirin Abdurrahman din ba, yakan dauko ne ta hanyar Ad-Durr al-Mansur na Suyuti, ko kuma ta hanyar Ibn Kathir, ko kuma ta hanyar Kashaf, bai da wannan tafsirin. Amma alhamdulillah Darul Hadith Allah ya mallaka mata wajen mujalladi 16 ne littafi. Yana daga cikin tafsiran da shi da kanshi karara ya fito ya fadi cewa ya hujja da su, akwai Ma'alimut Tanzil na Baghawi da Al-Muharrar Al-Wajiz na Ibn Atiyya, da tafsirin Qurtubi, da tafsirin Abi Sa'ud, da tafsirin Nisafi, da Zadul Masir, da kuma tafsirin Jallalaini, da Hashiyatul Sawi, da Hashiyatul Jamal mai suna Al-Futuhatul Ilahiyya, da Ru'ul Bayan na ainihin Barusi. Sannan yakan dauko daga littafin Al-Waqf wal-Ibtida na Al-Imam Abi Amr al-Dani. Sannan yana yawaita dauko maganganu masu ainihin wato dindin yawa a cikin ainihin wasu tafsirai sai dai wani lokacin sai dunkule kawai sai ainihin wato bayar da ma'ana ba tare da ya ishara zuwa ga tafsirin ba. Ina fata an gane. Sannan akwai Fatihur Rahman fi tafsir Ummul Qur'an, Ummul Qur'an da kuma ainihin tafsirin Suratul An'am mai suna Al-Ilham wal In'am. Sannan kan dauko daga littafin Al-Jam'u bain al-wasl wal waqf da kuma Al-Qira'a bi sauti wahid na Muhammad At-Tahami da makamantansu. To waɗannan kaɗan daga cikin ainihin wato littattafan da malamin yake ɗibowa kenan a wajen tafsiri. A wajen hadisi da tarihin malamai fa yana ɗibowa daga ainihin abubuwan da ya zo a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawuda da Musnad al-Imam Ahmad. Sannan yakan ainihin wato ɗibo daga cikin littafin Bazzar, Musnad al-Bazzar da Abi Ya'la, Musnad na Abi Ya'la da kuma sharhi na ainihin Ma'anil Athar da Sahih na Ibn Hibban da Muwatta ta Imam Malik. Yakan ɗibo daga sharhohin littafan hadisi kamar Jami'ul Ulumi wal Hikam na Ibn Rajab sharhin Arba'una Hadith da Nailul Awtar da Subul Salam da Mirqatul Mafatih na Ali al-Qari da sharhin Tibi akan Mishkaɗin da kuma sharhin Zarqani akan Muwatta da Fatuhul Bari da Al-Qabs sharhin Muwatta ta Ibn al-Arabi da Faudul Qadir na Munawi sharhin Jami'ul Saghir da Ma'alimus Sunan da ainihin A'lamus Sunan A'lamul Hadith na Khattabi da hashiyatu Sheikh Ahmad ala Bulugh al-Maram da kuma ainihin hashiya Hassan al-Mudabighi akan ainihin wato sharhin Haitami akan 40 an-Nawawi. Ina fata an gane. Sannan yana ɗibowa daga littafai na Gharibul Hadith kama An-Nihaya fi Gharibul Hadith da kuma yakan ainihin ya ambaci littafin Gharibul Hadith na Al-Imam Al-Harbi. Ina fata an gane. To waɗannan daga cikin ainihin littafan da yakan ɗibo kenan. Akwai littafin Al-Aqid As-Samin na Al-Fasi da littafin At-Tabaqat Al-Kubra ta Ibn Sa'ad da kuma Mu'jam Al-Mu'allifin fi Al-Qatr Ash-Shinqiti da makamantansu da Ar-Rawd Al-Unuf sharh Sira da makamantansu da ita kanta As-Sira din da dai wasu littafai ainihin wato na tarihi da makamantansu. Ina fata an gane. Sannan littafin fiqh yana ɗibowa daga Mudawwana da littafin At-Taj wal Iklil da littafin Mukhtasar Khalil saboda ƙasar suna daga cikin ƙasashen da ake bin mazhabin Malikiya su. Sannan yakan ɗibo daga sauran mazhabobi kamar littafin Shafi'iyya kamar littafin Al-Minhaj da sharh Al-Muhazzab na Imam An-Nawawi da littafin Al-Umm ta Imam Shafi'i da ainihin littafin Sharh Al-Kanz na Zaila'i da Fatawa Qadi Khan daga cikin littafin Hanafiya daga cikin tafan Hanabila kuma akwai littafin Al-Mughni da Al-Kafi na Ibn Qudama yakan kuma ɗibo daga cikin littafan Al-Imam Ibn Hazm Abu Muhammad Al-Zahiri. Sannan yakan ɗibo daga ainihin wato cikin littafin Kashful Ghumma na Malam Abdul Wahhab Sha'rani da makamantan haka. To sannan in ka tafi dai zaka ga irin littafan da yake ɗibowa a wajen lugha kuma zaga yana amfani da littafin Lisan al-Arab da littafin Al-Qamus al-Muhit da kuma ainihin littafai irin su As-Sihah na Jawhari da Tahzib al-Lugha na Azhari da Mu'jam Maqayis al-Lugha na Ibn Faris da makamantansu. Littafin Ibn Taymiyyah ko yana yawan ɗibowa daga gare su, ma'ana na san aruna kenan ko an saci zanin mahaukaciya. Lallai yana ɗibowa daga littafan kamar su Iqtida'us Sirat al-Mustaqim kamar Majmu'ul Fatawa kamar Kitabul Iman kamar Ar-Risalatul Madina da kuma Sharh Hadithul Nuzul da Al-Furqan baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ish Shaitan. To duk yana ɗibowa daga cikin littafin Ibn Qayyim. Yana ɗibowa daga littafin Al-Kafiyatu Shafiya da ainihin sharhinta mai suna Tawdihul Maqasid na Ahmad Isa da Al-Jawabul Kafi da Bada'i'ul Fawaid da Mukhtasar Sawa'iqul Mursala da Zadul Ma'ad da Hadil Arwah da Ighasatul Lahfan da Rawdatul Muhiddin da Madarijus Salikin. Yana yawan ɗibo maganganu daga littafin Ijtima'ul Jiyush al-Islamiyya ala Ghazwil Mu'attala wal Jahmiyya. Littafan tauhidi kuwa da ma nan ce madogara shi ma tunda nan ya dosa. Ya ɗibo daga littafan tauhidi masu ɗimbin yawa ƙwarai da gaske dan haka yana yawaita dibowa daga littafan ainihin Muhammad ibn Abdul Wahhab da sharhoyin su kamar Fathul Majid da Tafsir al-Ali al-Qadir da makamantan su di yana yawan dibowa da aqida ta ainihin Tahawiyya da al-Ibana an usul al-Diyana da littafin ad-Din al-Khalis na Siddiq Hassan Khan da maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilaf al-Musallina da littafin aqidat al-Salaf ashab al-Hadith da aqidat al-Hafiz Abd al-Ghani da aqidat abin nan sifariniya ko da kuma ainihin al-ulum lil-ali al-azim na ibnu al-zahabi da sharhin aqidat al-tahawiyya to kajifa da al-kawashif al-jalliya sharhin al-aqidat al-wasitiyya tamalan ainihin abd al-aziz al-sulaiman da al-majmu'at al-mufida da duk makamantan wadannan to duk dai yana dibowa daga ainihin wadannan tafai wadannan tafai ne na tauhidi to sai manufar da ta sa ya rubuta littafin in ba kuma ta ba wannan manufar ta bayyana tun a can baya ita ce me tabbatar da aqida alqur'ani da sunna da kuma yakar kungiyanci da mazhabanci da dariƙanci ashe dai ba mu muka fara ba yawa dan haka nace ba a ji jiki fa ina fata an gani sannan yana da matakar kwadayi akan tauhidi misali ya bada labarin wata ran kawai yace suna tsaye a kofar Ka'aba a daidai makamin Ibrahim da shi da baban su Fahd sarki Abdulaziz yace kawai sai wani shehi yazo lokacin ba a rufe wannan makamin Ibrahim dutsen ba a rufe ba don haka kwarmun kafafuwan nan na Annabi Ibrahim suna nan sai kawai wannan shehi sai zai ibo ruwa sai zai zuba a cikin wannan dutse na kwarmun kafafuwan Annabi Ibrahim sai ya rinka gogoga a ciki sai rinka sa yana diba yana wanke fuskar shi haka yana diba yana kurkuwa baki yana maiwa yana diba shi ne sai je mishi a wannan shirka ce shi ne sai je ga sarki Abdulaziz shi ne aka zo aka hana shi wannan malami sufi ne ya je diban tabarruki ne kaji a jikin dutse zai dibi tabarruki dama su duk haka addinin ya kare ina fata an gane to saboda haka wannan malami yana da matukar kwadayin tauhidi to kisoshin da ya tabarwa ya cika littafin da ire-iren waɗannan kisoshin don ka gane irin usulubin da kaji muna karatu din nan ba wai usulubi ne wanda ya saba manhaji na salaf ba ana cikin karatu sai a dauko wani labari wanda zai alakanta karatun da labarin zaka ji ya yawaita kawo ire-iren waɗannan waɗanda waɗannan labaran shi da kai shi a ƙarshen rayuwar shi da ya ga sun taru sai tattara su sai mai da su littafi ya shiga wani supermarket kaza ya hada shi da wani ya shiga wani bookshop kaza ya hada shi da wani ya shiga taxi kaza ya hada shi irin waɗannan labaran akwai ilmomi masu dimbin yawa a ciki ina fata an gane malaman hadisi ba abin da suka bari jama'a karanta Imam Az-Zahabi a cikin littafin Sir Alamin Nubala karanta Ibn Kathir a cikin littafin Bidayatul Mujtahid wa Al-Bidayatu wan-Nihaya komai suke kawowa yanzu an samu wani matashi da ya biya rinka tattara ire-iren waɗannan labarai na Albani labarai na Bimbaz labaran kaza shine wata ran yace suna cikin tafiya da Muhammad Nasiru Dira Albani sai Albani ya taka mota sai ta wuce ainihin 120 sai shi wannan dalibin yace amma na ji Bimbaz fa yana cewa duk mutumin da ya taka mota ta wuce 120 to in akai hadari yayi kisan kai sai yace habi fatwa a amma yace fatwan makaho ce dan bai da ido ne ya fada irin waɗannan za ka ga akwai ire-iren su malamai har yanzu suna yi saboda kun kana shiga bookshop kana yawo za ka yi ta ganin jafai waɗanda za ka karu da ilimomi masu yawa wato kullum ka ɗauka ka zama malami daga ran da ka ɗauka ka zama malami to ka zama cikakken jahili daga ran ka ɗauka kai mai neman ilimi ne don haka kai ta ɗibowa kana tattarawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu to duk waɗannan maganganun jama'a sai da ya shafe wajen shafi kusan 40 yana magana akan yadda hilali yake da kwadayi akan tauhidi da kuma irin yadda yake da kuka akan kafirci da shirka dan haka kafirci da shirka to ba su samu wuri a wuri sannan ya sake kawo hirsul hilali ala littiba wa nabdhihi alfurqa wa tahazzub wa ta'assub wa tamazzu yadda hilali yake da kwadayi akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda yake da watsi da rarrabuwar kai da kungiyanci da ta'assubanci da kuma bin mazhabi yana da ainihin taka tsantsan lallai ka a sake a saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lallai kar a sake ainihin wato yi shirka kar kuma kale wa mazhabobi sannan sai kawo uslubul muallif fil kitab wa maddatuhu wa mawdu'uhu wa radduhu ala al akhta wal batil wal khurafat wal shirka wal shirk tsarin da yabi ina karantawa ne nan shafi na 56 tsarin da yabi wajen rubuta littafin shin littafin a shirk tsarin da yabi ina karantawa ne nan shafi na 56 tsarin da yabi wajen rubuta littafin shin littafin akan me ya rubuta shi sannan da irin raddi da yake game da kurakurai da karerai da shirme da shirkoki waɗanda mutane suke kawowa wato jama'a idan kuka karanta littafin nan da kyau da natsuwa za ku ga littafin kamar mu carbon copy ne muke kwaikwayo na wannan malamin wato duk abin da yazo na shirme da karerai ko daga waye baya kyalewa sai ya tsaya tattauna su akai kun ga wurin ko ya tattauna waɗannan abubuwan kuna buƙatar lallai ku je duk ku karanta wannan muqaddima a daren yau dan gobe an aka zo to ci gaba za a yi da asalin doron karatu insha Allah ta'ala wannan muqaddima ce sannan sai kuma muharabatu lil ta'assub al mazhabi fadan da yin kai da ta'assubanci da mazhaba ka kale ka ce kai malikiya gangan mutu rai rai sannan muharabatu lil qawmiyat wa shu'ubiyya fada da yin kai da kabilanci da nuna bambanci a ce kungiyar sakwata ya mazauna kazaure kungiyar kazaura ya mazauna kaduna kungiyar zage zage mazauna lagos sannan tahziruhu min akhta'il tablighiyin yan jama'atu tabligh nan ma bai kyale su ba sai da biyu rugurugu da su na ga muku fa za a ji jiki a littafin to dan haka a shirya sannan kawo asnafun ladina yuriduna itfa'a nurin lahi ire-iren mutanen da ke son bishe hasken Allah kun san sai sha kokarin su kashe shi yan dariku da yan shi'a da turawan yamma sun ta kokarin su kashe shi